Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lul da kuma niyya muryar arewa. Kai kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da wannan asubahin ranar Talata 22 ga watan wato Agusta da sauran abokan aiki dai ke muku lalle marhaban a shirinmu na wannan lokacin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskaro ga kanin labaran,
Amurkawa sun nuna damuwarsu akan ficewar da kasar ta yi a yakin da ta kwashi lokaci mai tsawo tana yi a Afghanistan. Roka ya afka wani ginin gwamnatin kasar Afghanistan da wasu ofisoshin diplomasiya a babban birnin kasar, wato Kabul. Karon farko gobe idan Allah ya kai mu, yan kasar Angola za su kada kuri'a bayan sama da shekaru 38 rabonsu da su yi hakan.
To kanin labaran kenan, bayan labaran duniya za a ji cewa ƴan Najeriya da ma mutanen makwabtan kasashe na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan dawowar shugaba Muhammadu Buhari.
Ya tabo inda muke so da mai tabo shine batun maganar zaman lafiya da kuma yadda za a jirgin ta kasa da kuma yadda ita gwamnati za ta dauki matakan da za ta kawo zaman lafiya domin a jera asarar rayuka da dukiya.
To kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafa Sokoto na tafi da shirin sa na tsaka mai wuya inda za a ji ci gaba da karce kasa da ake yi a Kaduna, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu sare assalamu alaikum. Amerikawa sun fara nuna damuwarsu akan fitar da sojojinsu daga yakin da Amurka ta kwashi lokaci mai tsawo tana yi da ƴan ta'adda, kuma ta yi hakan ba tare da samun kowane irin nasara ba. Sai dai ficewar nata zai iya haifar da gibi ga ƴan ta'adda, kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litinin, salin da yawa Amurkawa jawabi akan sabon shirinsa ko kuma dabarun da yake so ya kaddamar game da kasar ta Afghanistan. Ga ma dai kaɗan daga cikin abin da shugaban ke cewa.
A hasty withdrawal would create a vacuum that terrorists, including ISIS and Al-Qaeda, would instantly fill.
Ya ce ba shakka ficewan gaggawa zai samar da wani gibi na musamman ga ƴan ta'adda, ciki ko har da ƙungiyoyin ISIS da na Al-Qaeda, wanda wannan zai sa su faɗi wars kamar abin da ya faru a ranar 11 ga watan Satumba, kuma kamar yadda muka sani a shekarar 2011. Amurka ta yi gaggawa ta da kuskuren janyewa daga kasar Iraki. Ya ce sakamakon haka ne yasa al'amura suka sake komawa hannun ƴan ta'adda. Wannan yasa sojojinmu suna ji suna gani biranen da suka yi yakin kwatowa ya sake komawa hannun wasu ƴan ta'adda da ake kira ISIS. Wannan gibin da muka bari shine ya sake bai waɗannan ƴan ta'adda wata sabuwar daman bazuwa, wanda har suka samu daman ɗaukar mutane tare da horar da su, kuma har suke samun damar kai hari. Don haka ba za mu sake yadda mu sake aikata irin wannan kuskuren da shugabanninmu suka aikata ba. Sai dai kuma shugaban na Amurka ya yi shekaru yana sukan lamirin gwamnatin kasar ta Amurka game da rawar da Amurkan ke takawa a kasar ta Afghanistan, yana cewa ba komai sai ɓannan kuɗi da lokaci, kuma yake yawan kira cewa a janye sojojin na Amurka a wannan kasar domin Amurka ta yi amfani da kuɗin da take kashewa a kasar ta Afghanistan wajen bunƙasa wasu ayyukan kasar.
To tun da farko dai wata roka ta afka cikin tsakiyar ginin gwamnati da gidajen ma'aikatan diplomasiya a Kabul, babban birnin kasar ta Afghanistan. Wannan ko ya faru ne ƴan sa'o'i gabanin shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana muhimman matakan da gwamnatin sake kudirin ɗaukawa game da yaƙi a kasar ta kudancin Asiya. Afkawar ta wannan rokar tamkar gargaɗi ne ga wannan wurin, sai dai kuma ba wato babu rahoton mutuwa ko kuma samun rauni. Sai kuma can kasar Italiya, inda akalla mutum guda ya mutu, kana wasu 25 suka samu raunuka, yayin da wasu jama'a da dama suka kasance cikin baraguzan ginin wani gida wanda ya rushe sakamakon girgizar kasa da aka samu a wani tsibirin da ake yawon bude ido ciki mai suna Ischia na kasar ta Italiya. Wannan wato al'amarin da ya faru ne da daren jiya Litinin. An bayyana cewa ƙarfin wannan girgizar kasar ya kai maki 5.8 kwatankwacin dai irin wanda ya faru shekara ta 1983 wanda ya dalilin mutuwar mutane sama da 2000.
Yan kasar Angola da ke da mutanen da yawan su kai sama da miliyan 29 waɗanda yawan su ba su san da yawancin su ba san wani shugaba ba banda shugaba Eduardo dos Santos sai dai yanzu da yake zai koma gefe guda lokacin da za a gudanar da zabe a kasar gobe Laraba idan Allah ya kai mu wannan shirye karo na farko da yawancin yan kasar za su kada kura kamar yadda wakiliyar wannan gidan rediyon Anita Powell ke cewa daga fadar gwamnatin kasar wato Luanda misali idan banda wannan karan Ana Maria Espiritu Santos Montero ba taɓa rajista ba da niyyar jefa ƙuri'a domin wannan baiwar Allah yar shekaru 60 da haihuwa ta ce bata ga wanda dalilin yin hakan ba domin shekaru 38 da suka gabata ƙasar ta Angola na ƙarƙashin mulkin shugaba dos Santos ne wanda sau tari ake zargi da aringizo wurin zabe da yawan matasan da suka kai shekarun jefa ƙuri'a sun kasance cikin damuwa domin ko sun ce ba kowa ne ya tura ƙasar da ma ƴan ƙasar cikin damuwa ba illa jami'ar ta MPLA a ƙarƙashin dokar zaben ƙasar wanda ake dewan kuru a jam'iyyarsa shine har kullum yake ci gaba da zama shugaban ƙasa sai dai a zaben na gobe idan Allah ya kai mu yan adawa na da ƙwarin gwiwa cewa za su tabbata wannan abin a zo a gani amma kuma a wuri daya ana hasashen cewa jam'iyyar ta MPLA ita ce za ta yi nasara
to ana fashin labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC To a kasar Pakistan yan sanda na tsare da wani matashi mabiyin addinin Kirista wanda ake tuhumar sa da aikata sabo saboda zargin sa da kunna alkur'ani wanda shine littafi mafi daraja da kuma daukaka ga mabiya addinin musulunci an dai tsare wannan matashi ne mai suna Asif Masih wanda aka kai karar sa ranar Lahadi kamar yadda mai magana da yawun yan sandan kasar ya shedawa muryar Amurka tun da farko dai sai da yan sanda suka kai ma wannan matashi dauki domin ko wasu da al'amarin ya har zuka su sun yi niyyar hukunta shi da kansu a ƙauyen Jankai Chatta dake gundumar Punjab
daga ranar Laraba 1 ga watan gobe na Satumba Amurka ta ce za ta dakatar da baiwa bakin haure takardar izinin shiga Amurka daga kasar Russia kamar yadda ofishin jakadancin Amurka ya faɗa a birnin Moscow Ofishin jakadancin ya ce daukar wannan mataki ya zame wajibi domin ganin yadda gwamnatin kasar Rasha ta kakabawa jami'an nata kamar yadda aka bayyana a cikin shafin yanar gizo na ofishin jakadancin Amurka. Sanarwa ya ci gaba da cewa duk wani shirin baiwa bakin haure wannan takardar izinin shiga Amurka an soke shi.
Miliyoyin Amurkawa ne suka fito jiya domin kashe kwarkwatan ido game da aukuwar husufin rana da ta yi abinda rabon a ga irin wannan tun shekara ta 89 da suka gabata. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji jama'a a ciki da wajen Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da dawowar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bayan jinyar da ya yi a Burtaniya. To bari mu fara yada zangon a Kanan Dabo inda jama'a daban-daban suka bayyana ra'ayoyinsu kan abubuwan da suke ganin ya kamata shugaban ƙasar ya fi mai da hankali a kansu a halin yanzu.
To yanzu dai abu dai wanda ya fi muhimmanci ga Baba Buhari shine da kwantar da hankalin shi ya samu lafiyar shi daga nutsuwa sannan in ya nutsu ya huta sai maganan kuma jami'a
Nana Yusuf Lam Babaje muna fatan shugaban kasa Buhari ya maida hankali akan harkar tsaron nan a inganta shi fiye da yadda ya tafi ya barar abin sai kuma bangare na biyu abin da ya shafi tattalin arziki
sunana Hawo Mustafa to abubuwa da dama na farko akan yajin aiki da ake gaban kasa ya maida hankali gurin makaranta da kuma yanda tsaron kasan yake sa'annan kuma hada kan jama'a
wasu ƴan Najeriya kenan suke tsokaci dangane da abubuwan da suke sa ran shugaba Buhari zai maida hankali akan su ba ga daidai kun mutane su ma kungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da bayyana ra'ayi dangane da alƙiblar da ya kamata shugaban ya kalla a yanzu kamar Nura Irma aji jami'i ne a kungiyar Sislak mai bibiyar ayyukan majalisun dokoki da tabbatar da shugabanci na gari
mun yi magana cewa ya kamata shugaban kasa ya fitar da wata matsaya akan fadin fada da bangarorin kasan nan suke ta yi. Mun ji hankalin shugaban kasa akan cewar dangantaka tsakanin bangaren zartarwa da bangaren shari'a da ko bangaren yin dokoki majalisa tana da muhimmanci. Ya kamata a zauna a yi wa juna magana ta gaskiya a tinkari matsalolin da 'yan kasa ke ciki a yanzu don rayuwa ta yi tsada.
Shugaba Buhari dai ya bayyana ne a Najeriya mako guda da fara yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in kasar ke yi. Farfesa Mamun Lawal da ke zaman shugaban kungiyar mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya na cewa
muna farin cikin dawon shugaban kasa da kuma farin cikin samun lafiyarsa. To amma abin da nake so mu gane shine wato mu ita kungiyar mu ta malaman jami'o'i ta Najeriya muna kallon gwamnati akan mun abu ne wanda yake in an faro shi duk wanda yazo zai ci gaba da abin da yazo taranne dora akai sai a ci gaba. Mun yarjejeniya da gwamnatin baya mun yi zaton cewa gwamnatin da ta zo yanzu za ta yi kokari ta ga cewa ta aiwatar da wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati. To amma hakan bai samu ba kuma har muka samu kanmu a cikin wannan hali da ake ciki yanzu da muka shiga wannan yajin aiki na sai baba ta gani. Muna sa ran ko wani abu zai fito daga cikin dawawan nasa. Dalibai su koma bakin karatu ma mu koma bakin aiki wannan abu ne mai kyau.
Farfesa Mamun Lawal kenan shugaban shiyar Kano na kungiyar malaman jami'o'in Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Na Kwari, bari kuma mu cilla kudancin Najeriya inda 'yan Naja Delta da 'yan kabilar Ibo suma suka ce maganar kasancewar Najeriya dunkulalliyar ƙasa ba fa gudu ba ja da baya. Lamid Abakar, gare ka.
Ga tsokacin da 'yan Najeriya din suka yi musamman 'yan yankin kabilar Ibo.
My name is Lucy Okanu. I thank God because it's bad, because all what I'm hearing is not true.
Wannan tana cewa ne sunana Lucy Okanu. Muna godiya ga mabuwayi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo gida, wannan ya tabbatar mana da cewar abubuwan da muke ji yana samun sauki. Gaskiya ne kuma fatarmu zai daidaita al'amura. Wannan kuwa yace,
my name is Olakunle. Now that he has back,
yana cewa ne yanzu tunda shugaban kasa ya dawo zai mai da hankali ne ga al'amuran tsaro. Wannan da ke da suna Tami kuma 'yar yankin Niger Delta tace, tana cewa ne jawabin shugaban kasa ya yi daidai, amma matsalar da ke faruwa ita ce idan ka ce kana son ka yi magana ko kuma ka canza al'amura musamman na zamantakewa to lalle ka ɗauko jin aiki. Amma ni dai bana sha'awar Najeriya ta balle.
General Abiy M. Clarence, the original general.
Wannan wani tsohon dan bindiga ne da ke kiran kansa General Abiy, kuma kumanda na Niger Delta Vigilante Force, ya ce
speech was very peaceful.
Yana cewa ne jawabin shugaban kasa akwai son zaman lafiya a cikinsa, musamman maganar da ya yi ta masu neman raba Najeriya. Suma 'yan asalin arewacin Najeriya da ke zaune a yankin na Niger Delta sun bayyana ra'ayoyinsu.
Sunana Muhammad Muktari Danbarja. Ai abin da kamata ake nan tun farko da ba kawai yanzu ba.
Sunana Comrade MB Muhammad Darajin Kare Hakkin Bil Adama. Alhamdulillah, dama mu batun da muka dace kenan muna jira mu ji daga gare shi, saboda gaskiya mu a matsayin mu na yan rajin karakin bil adama ya tabo inda muke so da mai tabo shine batun maganar zaman lafiya da kuma yadda za a daidaita kasa da kuma yadda ita gwamnati za ta dauki matakan da za ta kawo zaman lafiya domin a daina asarar rayuka da dukiya.
Ita ma gwamnatin jihar Rivers ta yi tsokaci na dawowar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma jawabinsa. Mr. Kenneth Kubani shine sakataren gwamnatin jihar ta Rivers. Yace maganar gaskiya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari fi uban 'yan Najeriya ne gabaki daya. Lamida Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Lamida Abubakar. To daga Najeriya kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger, inda Sule Mumuni Barma ya rawaito 'yan kasar suma suna cewa da Najeriya da Niger fa dan juma ne da dan jumai. Saboda haka
abin da ya samu Najeriya ya same mu kenan. Idan yau 'yan Najeriya suna cikin horin ciki, babu shakka 'yan Niger suna cikin horin ciki. Idan suna cikin damuwa, 'yan Niger ma na cikin damuwa. Akan haka muna nuna mu ma farin cikin mu, muna kuma taya su murna, sannan kuma muna ƙara daɗawa da zama tare da su a cikin addu'o'in da suke yi na Allah ya ƙara mai sauki, ya ƙara bashi lahiya, kuma Allah ya ƙara tsayar da digadigan shi akan wannan manufa ta shi ta ganin cewa ya tabbatar da mulki na adalci.
Me kake fata shugaba Buhari ya mai da hankali akan sa idan ya koma office?
Muna fata ga Buhari a ƙara zagi dantse akan wannan sha'anin tsaro, saboda a duniya ana cewa zaman lahiya yayi zaman dan sarki. Duk abin da za a yi na duniya, duka wani cigaba da za a nema na duniya, idan babu tsaro to zai zama aikin shekana yi, ka zai zama na banza. Muna fatan wannan harka ta tsaro a ƙara duba ta, saboda waɗannan mutane ɗan Boko Haram muna ganin ga dukkanin alamu kamar dai akwai wata makarƙashiya da aka yi bayan babu Buhari, wanda har suke samun dama na dawowa suna cin karansu babu babbaka. Sannan kuma fannoni da shi da kanshi ya yi imani da cewa waɗannan fannoni su ne fannoni na ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasa, cewa da yaƙaccin hanci da rashawa da kuma yaƙi da duk wasu masu neman ta da zamna tsaye shi ne zai iya tabbatar da tattalin arzikin ƙasa. Muna fatan wannan ƙuduri na shi ya ci gaba akan haka nan, bisa aƙida da muka san shi da ita, da kuma irin yadda muka ga duniya ta shaide shi, da kuma irin yadda su da kansu 'yan Najeriya suka yi imanin cewa shi ne ɗaya tilo wanda zai iya kawo ƙarshen matsalolin da Najeriya take fama da su. In kuma yi imani cewa Buhari mutum ne da yake da aƙida irin wadda waɗansu daga cikin magabatan Afirka da muka yi zama da su, waɗanda aka yaƙa kamar su Kanal Kadafi, waɗanda suke fata Afirka ta yi tsaye a ƙahuwanta, ƙasashe su tabbata suna tsaye a digadigansu. Kuma bambanci a cikin tahiyar mu ta ƙasashen Afirka, Buhari yana yaƙi a haka.
To a gaida Barma, to a shirinmu na hantsi za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare da na ciki da wajen Najeriya da suka rage. Yanzu kam bari mu koma gefe guda, Aliyu Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Da aka shiga gwamnati, Malam Nasiru ya kira mutanen nan, ya bada haƙuri cewa duk wanda aka bata mai rai ya yi haƙuri ya zo a kafa gwamnati. Mutanen nan suka ci.
Ina ƙalubalantar sai nuna mana inda ko wani wasiƙa da suka tura suka ce suna neman irin wannan mutanen. Wannan abin ya samu usuli daga irin kamun ludayin shugabancin Nasiru El-Rufa'i. Mutum ne wanda yake gani ya fi kowa iyawa, ya fi kowa sani. Bai yadda kowa ya iya ba, kuma bai yadda kowa na da gudunmuwar da zai ba da.
Wannan mutanen ganye zai ya maka ɗaya bayan ɗaya, su ba wanda ya bi ma ƙaramin hukuma ɗaya lokacin kwafutuka yaƙin neman zaɓe. Isa Ashir bai biyu ba, Yara Makama bai biyu ba, Hakim Babu Ahmed bai biyu ba, mataimakin Tom Mai Ashi bai biyu ba, da sauransu. Babu wani ɗaya da ya bi ma local government ɗaya lokacin da muke kwafutuka yaƙin neman zaɓe a jiran election.
Jama'a, muna fatan mun same ku lafiya a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya. Akwai wasu musamman 'yan jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya da jihohi da yawa a cikin ƙasar da suke ganin cewa rikitan da jam'iyyar nan take fama da su a wasu jihohi cikin Najeriya ɗin kamar su Kaduna, suna ganin abun ba daga cikin jihohin ya fito ba, yana da asali daga wani gurin na daban.
Sunana Alhaji Haji Samba daga nan Kaduna. Watan babban kuskuren da aka samu tun daga farko ne da Janar Muhammadu Buhari ya ce a yi saka, da an yi cancanta kuma wurin fidda 'yan takarar shugabanci an zaɓi waɗanda ya dace, wallahi da waɗannan matsalolin da ba a samu. Domin in ka lura da irin wannan abubuwa da ke faruwa ko da a majalisar ƙasa, 'ya'yan jam'iyyar APC su suke wahalar da Janar Muhammadu Buhari, ba 'ya'yan jam'iyyar da ba namu ba. Wannan ita ce gaskiya.
To haka ne. To a makon jiya ne muka faro duba matsalolin da ke ci gaba da adabar jam'iyyar APC musamman a jihar Kaduna, inda ita ce jam'iyya mai mulki wacce ke da rinjaye a duk madahun mulki na gwamnati da majalisar dokoki da dai sauransu, inda kuma ya kamata a ce a kawuna suna haɗe ana gudanar da ayyuka tare, amma ba haka ba ne. Kusan kullum jefi-jefi kakan ji ana samun ƙarin rashin jituwa tana faruwa a tsakanin su manyan jigogin wannan jam'iyya a can Kaduna, inda ake takon saƙa sau da yawa tsakanin gwamnan jihar Malam Nasiru El-Rufa'i da kuma sauran shugabannin siyasar APC ɗin, irin su ɗan majalisar dattawa Sanata Shehu Sani. To wannan lamarin ne ya kai ga har aka samu ɓangarori da dama da suka tuzgo daga cikin jam'iyyar ta APC masu daɗa saka ƙafar wando ɗaya da shi gwamnan, wato ɓangarori kamar na su aƙida na su shi Shehu Sani, Hakim Babu Ahmed, Tom Mataimaki Mai Yashi Isa Ashiru da sauransu, da kuma wata ta biyo baya, wato Restoration Group ta su Tijjani Ramalan da Profesa Yusuf Ɗankofa. Farmakin da aka kawar su Shehu Sani da Suleiman Hunkuri ran uku ga watan Yulin da ya gabata na wannan shekara ɗin bai taimaka ba wajen ɗinke wannan ɓaraka. Abu ma ya sa wasu masu jayayya da gwamnatin sun ci gaba da ƙarin matsin lamba akan lalle sai hedikwatar jam'iyyar APC ɗin ta ƙasa ta shigo ta nemi maslaha ga wannan rashin jituwa. wasu kuma suna ganin watakila yanzu da yake shugaban Muhammadu Buhari ya dawo Najeriya mai yoni zai tsawata ko kuma ya tattara mutanen nan gaban sai shirya su. To yau a kashi na biyu na cigaban wannan maharar kan wannan cece kuce da muke sauraro tsakanin mutane biyu da kowannen su shine sakataren jam'iyyar APC a nasu bangaren wato Yahaya Baba Fati na gefen su shi gwamna Nasiru El-Rufai da kuma Murtala Abubakar da ke tare da su masu jayayya da gwamna din wato kungiyoyin aqida restoration group da dai sauransu. Zamu tashi ne inda muka tsaya a kashin farko inda shi Murtala Abubakar din yake dabda bamu misalan wasu daga cikin abubuwa da yace za su nuna gwamna Nasiru El-Rufai ya saki hanya daga aiwatar da manufofin jam'iyyar tasu.
Yawa abu na farko kaga ana kafa gwamnati tun ban je ko ina da ya shiga Zaria ya fara motsa gidajen mutane da tsakiyar damuna kuma gwamnati a duk duniya ana yi da ya tallafa ya taimaka mutane. Ya kamata in ma mutanen nan ba su bi tsari ba akwai yanda za a yi ka dan sama musu wani shinge ka kauda su a kuma ba su lokaci ne dan dama a ce su tashi kafin a je a yi amma babu shiri da ba ɗaya ana tsakiyar wannan aka za ka rubuta musu gidaje aka shigo nan Kaduna aka yi maki gidajen mutane haka za a yi amma da yake su ɗan boko ne suka tashi suka fara koke-koke wasu suka je kotu.
To ina zuwa Malam Murtala Alhaji ya kafin ka bashi ansa ina so ka hada mun da magana game da wannan rikici na baya-baya da ya shafi zabar wakilai da za su wakilci Kaduna a wajen taron babban taro na jam'iyya na kasa baki daya na APC wanda shi ma na san akwai takaddama amma ka fara daga duk Murtalan da kake so ka mayarwa shi Murtala daga abin da ka ji ya faɗa.
To na farko Malam Mustafa Malam Nasir Ahmad El-Rufai tun lokacin da Allah ya bashi tutar shi ya zama dan takara wanda zai dan takara da jam'iyyar APC a jihar Kaduna ba ma wai kadai ya rubuta wa Alhaji Isa Ashir ya ci gaba sai da ya bi shi har gida ya roke shi a zo a tafi ba wannan mutanen duk kusan da kake ga yake magana kai sai ya riga maka ɗaya bayan ɗaya su ba wanda ya bi mu karamar hukuma ɗaya lokacin kwafitika yaƙin neman zaɓe. Isa Ashir bai biyu ba, Yara Makamar bai biyu ba, Hakim Babu Ahmed bai biyu ba, Mataimakin Mai Ashir bai biyu ba da sauransu. Babu wani ɗaya da ya bi mu local government ɗaya lokacin da muke kwafitika yaƙin neman zaɓe a jiran election. Amma duk da haka bayan Allah ya ba Malam Nasiru muka je zaɓe Allah ya ba mu sa'a Malam Nasiru ana sauran sati ɗaya a rantsar da shi ya kira taron an kira taron jam'iyya wanda duka stakeholders suna wajen ya bata ma wani rai yana roƙo a yi mai haƙuri a su ma su zo su yi haƙuri a zo saboda a cimma alƙawarin jama'a.
Yi mun magana game da batun delegate batun wakilan jam'iyya zuwa babban taron jam'iyya na ƙasa shi kuma me yasa ba a cimma yarjejeniya a kansa ba?
Kamar yadda muka gaya ma manema labarai wani sati lokacin da aka kira taro na jam'iyya da masu ruwa da tsaki a jihar Kaduna kauna da jigajigan jam'iyya wanda ya haɗa da zababbun 'yan majalisar jiha da na tarayya an zauna da malaman zaɓe na Abuja cewa an yarda cewa 'ya'yan jam'iyya jigajigan jam'iyya a jihar Kaduna sun yarda a ciro mutanen nan wannan kuma abu da aka yi an bi kundin tsarin mulki ne don a kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC.
Amma Malam ya su wancan bangaren sun yi zargin cewa duk sunayen da ke cikin wannan list din Ubasani ya rubuta su.
Abin da nake gaya maka a jam'iyya sun zauna da masu ruwa da tsaki wanda ya haɗa da zababbun 'yan majalisar jiha da na tarayya da sauran masu ruwa tsaki da hukumar da kwamitin zaɓe wanda uwar jam'iyya na ƙasa ta turo wanda aka yadda yana almost cewa a fito da shugabannin jam'iyya na karamar hukumar na ƙananan hukumomi 23 a jihar Kaduna aka yadda cewa unanimous a fito da wa'annan mutane uku biyu maza ɗaya mace true consensus wanda kundin tsarin mulkin jam'iyya ya yarda da wannan shi yasa aka zauna aka yi haka kuma wannan abin da aka yi an bi kundin tsarin
to madalla to ya yi haka Malam Yahaya ina zuwa Malam Yahaya Malam Murtala na baka guri zaɓi abin da kake so musamman magana delegates ɗin da aka yi da aka ce da kuka yi kirarin cewa mutum ɗaya ne ya zauna ya shata wannan suna ɗin kuna kamba kanku akan wannan zargin da kuka yi?
Kwarai da gaske wato wannan zaɓe na delegates akwai abin da ake kira guidelines. Wannan guidelines ɗin uwar jam'iyya ta tsaro shi.
Wato sharuɗa ko kuma tsare-tsare ba?
Wato sharuɗa da za a bi wajen aiwatar da wannan zaɓar. Now, dukkan sharuɗan da ka sani babu guda ɗaya da aka bi. Na farko dai an ce za a samu za su yi mana wakilai daga can headquarter mu na kasa wato arrival of delegates wanda ya kamata ya zama ranar Alhamis 27 ga watan July wanda watan da ta gabata har yanzu da kin da nake maka babu wanda ya zo daga Abuja yake mana gashi an turo su su mana wannan abin sannan kuma secondly a ranar Juma'a ya kamata a samu meeting na stakeholder wato masu ruwa da tsaki wayannan committee din da za su yi daga Abuja za su tara mu gaba daya ke ga shi abin da ya kawo mu ga tsare-tsaren ga kuma yanda za a yi abubuwan bayi ba wannan ranar Asabar ya kamata a yi local government congresses wanda local government congresses din nan wanda yanda tsarin guidelines ya kawo a headquarter jam'iyya na local government nan za a yi gaba daya Kaduna local government 23 babu wuri guda daya da kai wannan zaben sannan kuma idan kana magana wayannan an ci ma composition na wayannan stakeholders din an ce da gwamna da mataimakin ta kana ji ko
ina jinka ina jinka
sabin yawa akwai sabin wato waɗanda suke kan kujera na majalisar tarayya ko kuma waɗanda suka sauka idan member ne na party kuma ya kamata su zama member na wannan stakeholder din sannan kuma akwai member na national caucus na party din kuma member ne akwai member na national executive committee wato committee na kasa wato gudanar da jam'iyya idan akwai ɗan jaha ki shi ma member na caucus akwai serving member na house of assembly wato majalisar jaha shi ma member ne akwai kuma elected local government council idan da an zabe a Kaduna a kananan hukumomi to ya kamata chairman din party wannan kananan hukumar zama member now idan ka lura waɗanda mu suka zo gaba ɗaya muka yi wannan taron na cibiyar yan jaridu senator ne na party din mu guda biyu the member na House of Representatives, the members in the House of Assembly, the former, the cabinet, the kuma chairman na kananan hukumomi. Na tambayar da zaka yi shine ku waye wai stakeholder da aka yi zaman nan da su har suka amince aka yi wani abu wai shi consensus.
Yawa.
To
tunda ka fado da tunda ka fado da mu zuwa ga wannan taron na 'yan jaridu mu yi magana shi tunda mun ga abin da ya faru an zo an fatattaka taron an turo mutane sun farfasa mutane kuma abin damuwa an ce har da rawar da 'yan sanda suka taka a cikin aka ji wa 'yan jaridu ciwo da sauransu kamar yadda kace akwai manyan kusoshin mutanen ku na jam'iyya a cikin wannan wuri din babban tabbaya anan shine na san kai Murtala kai zargi a bainar jama'a cewa kai kana sa ran cewa mai ba da shawara ga Shigone Obasani yana da hannu cikin abin shine ya tattara yan banga da sauransu ya tura su kuma Erufa sun ce ba su bane amma shi Erufa din ya fito yana tai mutane jaji abu su wace hujja kai Murtala Abubakar kake zargin cewa su gwamnati suka turo mutane aka farfasa wannan taron yan jarida kuma da lagashi ku malamai to bari mu jaburki anan sai Allah ya kai mu rana wa ciwo mu dawo mu ci gaba da zamu ji ko suwaye suke da hannu a wannan harin da aka kai a cibiyar yan jaridu ta Kaduna a kwanakin baya da ko gwamnati za ta iya samun nasarar cimma manufofinta ba tare da su wannan kusoshin da take fada da su ba da kuma yadda kamulu dan shi gwamnan Nasiru Erufa yake nan wajen aiwatar da manufofin gwamnatin sa suke da tasiri akan nasara ko rashin ta wajen warware wannan rikita izdai muna son mu gode wasu baki namu Yahaya Baba Fati da kuma Murtala Abubakar sannan da wakilan mu guda biyu na can Kaduna Isa Lawan Ikare da kuma Nasiru Yakubu Banin Yaro da suka taimaka mana muka hada shirin nan kuma kuka ji shi a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington
to gaishe ka yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Aiwa ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice
Amerikawa sun fara nuna damuwarsu akan fidda sojojinsu daga yakin da Amurka ta kwashe lokaci mai tsawo tana yi da 'yan ta'adda kuma ta yi hakan ba tare da samun kowace irin nasara ba sai dai ficewar NATO zai iya haifar da gibi ga 'yan ta'adda kamar yadda shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litinin sa'in da yake wa Amurkawa jawabi akan sabon shirinsa ko kuma dabarar da yake son ya kaddamar game da ƙasar ta Afghanistan tun da farko dai wani roka ya afka cikin tsakiyar ginin gwamnati da gidajen ma'aikatan diplomasiya babban birnin kasar Afghanistan wato Kabul
to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sautin Mr. Salaman Abu da injiniya mu na wannan lokacin wato John Ellison ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi